الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Shawwal shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 8 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
falalan sa'a bula
ba ta da fallan sa'a kula da biyu da wani yanayin kuntum mutane wasu ke amma ba ma ji da sun taka musan hanya suna jira lantar an kira sala'i su sala'u kuma sai sala'u ga wani shagunan sa to wai tambayar dan uwa shine dangane da fadula ta sanya kula ba ta da wata fadula ashirance domin al'ada ce kamar yadda rawani al'ada ce ta larabawa illa kasancewar sifa ce ta kamala kamar yadda a cikin larabawa kai rawani sifa ce ta cika to haka a cikin misali hausawa ka sanya hula sifa ce wadda take ta cika an gane ku don haka dai cika ce ta daraja da mutunci amma babu wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce na cewa duk wanda ya sanya rawani ko ya sanya hula yana da sakamakon lada kaza tare da cewa akwai hadisan da suka zo cewa sallah da rawani ta fi sallah 70 wadda babu rawani wannan duka hadisai ne waɗanda suke na ƙarya wanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu na cewa wai da yawa jama'a za ka ga suna zaune a kan titi in lokacin sallah ya yi maimakon su tashi su je masallaci a nan sai su mai da ƙofar shago ta zama shi ne masallaci wannan kwata-kwata baya dacewa an gane ku dan shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo domin haɗa kan jama'a a tsari wanda yake na shari'a unguwa masallaci ɗaya aka yi wanda zai wadaci jama'a ya haɗe su saboda hikima da aka shar'anta sallar jama'a dan jama'a junansu ya san juna ya zamanto wanda yake da buƙatar agaji a agaza masa amma kai ka yi masallacinka a nan wannan ya yi nashi a nan wannan ya yi nashi a nan wannan kwata-kwata baya dacewa a shari'a musamman kofar shago masana'anta ce amma ba masallaci ba ne in har masallaci ne a gina masallaci wanda yake na musamman don haka kowa ya zo kofar shago shi da sunan cewa in lokacin sallah ya yi a yi wannan kwata-kwata bai dace ba shari'a ba tare da cewa kuma in an yi sallah sallah ta yi na'am
gaske ne haka nan ce yana raba kan al'umma
kamar kaka yiwu yaya hausar gaske ne wani gaske ne yana raba kan al'umma shin wannan a kiraye shi haduwar kai ko rabuwar kai ne ai me kai ba ma tambaya. Musulunci addini ne wanda yazo domin ya hada jama'a, ya hada kan jama'a su gudun dutsen tsiya mu daurin ki daya. To kai ka koma gefe, shi ya koma gefe, ni na koma gefe. Gamuwa muka yi ko rabuwa muka yi. Tare da cewa inda za a yi babban masallaci a unguwa zai iya hade jama'a gaba daya. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun karanta fasalin da ke bayani game da cewa yana daga karkashin yin imani da ranar kiyama, yin imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari abinda zai wakana bayan mutuwa. An gane ku? Wato bayan da za a yi imani da ranar kiyama ya tabbata, sai ka yi imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari abinda zai kasance bayan mutuwa har izuwa shigar ƴan aljanna aljanna da shigar ƴan wuta wuta a ranar kiyama. Domin shi imani da ranar kiyama ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida kamar yadda bayani ya gabata. To shi ne malam Allah ya ji kansa yake cewa wa minal imani bil yawmil akhir, yana daga imani da ranar kiyama. Ranar kiyama an kiraye ta al-yawmul akhir domin babu wani yini bayanta, shi ne yini wanda yake na ƙarshe. Shi ne malam ya ce al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yin imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari game da shi. Mimma yakunu ba'da al-maut, daga abin da zai kasance bayan mutuwa. Shine malam yace fa yu'minuna bi fitnatil qabr, wato mu'minai ko kuma ahlus sunna wal jamaa fa yu'minuna bi fitnatil qabr, wato suna imani da fitina ta kabari. Me ake nihi da fitina ta kabari? Shine tambaya wadda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sukan ma bayi bayan an kai su ambuni, wannan ita ce ake kira da fitina. Saboda za a jarraba imanin mutum, za a yi masa wasu ƴan tambayoyi. Mumini Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya masa dace game da amsa waɗannan tambayoyi, kamar yadda ya masa dace a nan duniya, wato akan waɗannan kalmomi da za a yi masa tambaya. Shine yace fa yu'minuna ahlus sunna wal jama'a, suna imani bi fitnatil qabr, wato dangane da fitina ta kabari. Wabi azabil qabr, hakanan suna imani game da wato azaba ta kabari, wanda azaba ta kabari tabbas ce, kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbatar haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayani a takeice ya gabata akan haka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jiyar da shi azaba ta kabari. Kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wasu kaburra guda biyu, manzon Allah sai yake cewa innahuma la yu'adhabani, lalle waɗanda suke cikin kaburran nan manzon Allah ya ce ana azabtar da su. Sai ya ce wa ma yu'adhabani fi kabir, ba a azabtar da su a sababin wani abu mai girma. Sai ya ce bala innahu la kabir, manzon Allah ya ce bari dai abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah, amma su a ganin idansu wato abu ne wanda bai taka kara ya karya. Manzon Allah sai yake cewa amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl, a wata riwaya la yastabri'u min al-bawl. Manzon Allah yace kusan da cewa ɗayan su abin da ya janyo masa azabul kabari baya nisan ta kansa game da bawli, ma'ana idan yana bawli yakan bar bawli na taba jikinsa, shine sababin abin da ya janyo masa azabul kabari. Sai yace wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima, kusan da cewa ɗayan manzon Allah ya ce ya kasance yakan kai kawo tsakankanin jama'a game da annamimanci. Me ake kiri da annamima? Shine ka dau zancen wani ka kai ma wani dalihin wato bata tsakankaninsu. Duk maganar da ka san in ka faɗa ma wani za ta iya haddasa fitina tsakankaninsu, to wannan annamimanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa annabi baya shiga aljanna in ma ya zamanto a karan farko lokacin da mu'minai suke shiga aljanna, ba zai shiga ba sai an azantar da shi gurgurdan laifinsa. In kwa ya halitta yin annabimanci, to kwata kwata ba zai shiga aljanna ba, saboda duk wanda ya halitta haram wato ya kafirta. Karshen kafiri ku ita ce wuta. Shine anan manzon Allah ya nuna cewa ɗayan sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari shine annabimanci. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ya kariyo wani reshe na dabino. Manzon Allah sai ya tsaga shi biyu sai ya kafa akan kowane kabari. Sahabai suka ce ya Rasulullah, menene hikima game da yin haka? Manzon Allah sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybasa. Manzon Allah ya ce nayi haka dan a sauƙaƙa musu azaba matukar wannan icce bai bushe ba. Wannan ceto ne kebantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga waɗannan ma'abuta kabarin. Manzon Allah ya nema musu alhurma a sauƙaƙa musu azaba matukar icce nan yana danye bai bushe ba. Amma ba a yau ba ka zo ka ciro ɗanyen icce ka kafa a kan kabari ka ce ai haka manzon Allah ya yi. Wannan abu ya ke banta da man kaiwa ya nuna maka cewa ga halin da wanda yake cikin kabarin yake, balantana ka karyo ka kafa masa. Wannan hadisi yana tabbatar mana da azaba ta kabari kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya. Allah ya nuna masa, Allah ya jiyar da shi. Haka kuma hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba dan kada a ji junanku ya kasa binne juna. Manzon Allah ya ce da'autu Allah an yusmi'akum azabal qabr, yace wallahi da na roki Allah ya jiyar da ku azabal qabr kamar yanda ya jiyar da ni. Sabani ga wasu dawa'if waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci, mu'tazila da sauransu su ba su yi imani da azaba ta qabr. An gane ko? Kwata-kwata ba su yi imani da azaba ta kabari. To azaba ta kabari tabbas ce kamar yadda Allah ya faɗa. Ubangiji ta'ala yake cewa annabu yu'raduna alaiha guduwan wa'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, kamar yadda bayani ya gabata. Shine yace wa bi azabil qabri wa na'ibihi, ahlus sunna wal jama'a suna imani da azaba ta kabari da ni'imarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari. Fa amma fitna, malam yace kusan da cewa ita fitina da ake fitinar bawa a cikin kabari. Fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim, lalle jama'a akan fitince su a cikin kaburansu. Wanda bayani ya gabata akwai waɗanda su ba a musu wannan tambaya. Akwai annabawan Allah da manzanni, akwai siddiqai, akwai shahidai, akwai almurabidun masu dako. An gane ku? Sannan kuma akwai misali wanda muka ce akwai annabawan Allah, akwai siddiqai, akwai shahidai, akwai almurabidun waɗanda suke kenan masu dako, masu gadi. In ma ya zamanto gadi na sojojin musulmi ko kuma gadi wanda yake na kofar gari da za a tsare kada makiya su kawo ma musulmi farmaki, duk wanda ya mutu akan wannan hali ladan shi zai gudana na duk abin da yake aikatawa har zuwa kiyama. Sannan kuma Allah zai amintar da shi dangane da tambaya ta kabari. Sannan daga cikin waɗanda ake amintar da su game da tambaya ta kabari akwai mutumin da ya mutu daren Juma'a da wanda ya mutu a ranar Juma'a. Shine sai ya ce fa yuqalu lirrajuli, za a faɗa ga mutum a ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka, ma'ana wanda ya halicce ka kuma ya cancanta ka kadaita shi a cikin ibada. Wa ma dinuk, tambaya ta biyu menene addininka. Tambaya ta uku wa man nabiyuk, wane ne annabinka, wannan duk bawan da Allah ya masa rasuwa, sawa'an rami aka yi aka binne shi, ko kone gawar aka yi aka shekar da tokar, ko wani naman daji ya cinye shi, kai koma cikin wane yanayi yake, wannan tambaya sai an masa banda waɗancan wanda wato dalili ya toge waɗancan waɗanda ba a musu tambaya kamar yadda muka zano. Waɗannan tambayoyin tambayoyi ne wanda suke takaitattu, amma ba kowa ya isa ya bada amsarsu sai wanda Allah ya masa dace. Wanda mun yi bayani, ba ƙwarewa a harshen Larabci shi ne zai ba mutum damar bada wannan amsa. Bada wannan amsa tun kana raye za ka tanade ta, shi ne ka fahimci kalima ta la ilaha illallah, ka ƙudirce ta a zuciyarka, kuma ka yi aiki da abin da ta kunsa. In ka yi haka kamar yanda ka tabbatar da wannan kalima, to haka bayan mutuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maka dace game da tabbatar da amsa dacacciya akan wannan kalima. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan haka maganar wa idza mata al'abdu yawmal qiyamati ja'ahu malakani munkarun wa nakir wa idza satambayi kamar rabbuka wa madiyuka wa man nabiyuka wa man abuka wa man ummuka wa ma qiblatuka wa ma amaluka. Wannan sauran duka mai da su gefe, wannan ukun su ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai har an dauke ta a matsayin karatu, duk wanda yake karanta ta a daren Juma'a in ya mutu ba za a masa tambaya ta kabari. Dan haka ita wannan amsa ita ce aka sunnanta mana maimaita ta a duk lokacin da muka ji ladani yayi kiran sallah ya gama, za mu fada qadidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Shi ne malam yace fa yusabbitu Allahu allazina amanu, Ubangiji ta'ala na tabbatar da waɗanda suka yi imani, ma'ana suka gasgata shi, suka gasgata manzanninsa, bil qawli thabiti da fada wadda take matabbaciya, fil hayati dunya wa fil akhirah, a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Na makoma lahira da zaran an binne su an musu wannan tambaya za su bada amsa. Shine malam yace fa yaqulul mu'min, mu'mini zai bada amsa yace rabbi Allah, Allah shine ubangiji na, ma'ana shi ya halicce ni kuma shine abun bauta ta, bani da wani abun bauta banda shi. Wal islamu dini, musulunci shine addini na, bani da wani addini banda musulunci. Wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi, Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabi na. An gane ko? Haka mumini zai bada wannan amsa. Dan haka maganar asubunna alakanta masa wannan amsa bayan mutuwa, wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini. Wannan hadisi na Abu Umama Al-Bahili na cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan mutum ya mutu mala'iku sukan zo, wannan alakanta masa wannan amsa. An gane ko? Na hadisin na cewa alakanta masa ya ce ya fulani ibnu fulani uzkur ahadan alladhi qara'ta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka al-malakani al-karimani an rabbika wa dinika wa nabiyyika fa qul lahumā Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi. Wannan hadisi kwata kwata baya da asali. An gane ku? Baya da asali, ba maganar alakanta ma wato mutum bayan mutuwa sa yana raye ya dace alakanta masa. Rashin adalci ne a ce sai mutum ya mutu za a zo a tsugunna kan kabarin sa a ce wai makoyin mala'iku biyu masu daraja sun maka tambaya wane ne ubangijinka, ka ce musu Allah shine ubangiji na. In sun ce menene addinin ka, ka ce musu musulunci shine addini na. In sun ce wane ne annabin ka, ka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabi na. Wannan amsa tun kana raye zaka tanade ta, ba sai bayan mutuwa ba a lakanta maka. Wannan lakanta maka da za a yi layi guni an ka min Allah shay'a, baya wadatar da kai komai game da Allah in dai baka rike ka tanadi wannan amsa ba. Dan haka kuma yin wannan talqini bid'ah, ka koma littafin littattafai na malikiya, malikiya ba su yadda ba da yin wannan talqini. Ko nan kusa ka koma cikin sharhi risala wanda ake kiran shi hashiyatul adawi, kwata-kwata malikiya yin wannan tarkini bayan mutum ya mutu a tsuguna akan kabarinsa alakanta masa ba su yadda da shi ba, wanda ma suke ganin ayi su ne malaman Shafi'iyya, kuma hadisin bai kwata-kwata bai inganta ba, hadisi ne wanda ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam sai ya ce wa ammal murtabu, sani dai wanda yake mai shakka mai kokonto game da kalima ta la ilaha illallah, ma'ana munafiki kenan, wanda ya faɗa da harshe amma bai yadda da ita da zuciyarsa. Fa yaqulu, in an masa tambaya wane ne ubangijinka, sai ya ce ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, sai ya yi shesheka ya ce ha ha, wanda wannan kalima ce ta wanda ya sha wuya, in ma ya ce ah ah ko ya ce ha ha, wanda asalin ha ha wannan alhamza ce ah ah, sai aka canza wannan alhamza sai aka maida ta haun, sai ya ce la adari, ni ban yi sani ba, ban san ba wane ne ubangiji na, ban san ba menene addini na, ban san ba wane ne annabi na, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an, naji dai mutane suna fadar wani abu, fakultu ni ma na ci gaba da fada. A lokacin nan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a cikin hadisin Al-Bara'u ibn Azib, waɗannan mala'iku za su kai masa duka da guduma ta bakin karfe, sai ya rugulguje ya koma ƙasa, Ubangiji ta'ala take yake mai da halittarsa, kuma wannan mala'iku su maida masa amsa su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani, kar Allah ya sa ka faɗa. Shi ne malam ya ce falidu rabu bi mirzabatin min hadidin, za a kai masa duka da wata guduma wato ta bakin karfe. Mirzaba ita ce guduma wadda take hannun makeri, wanda in ya fito da karfe daga cikin wuta kenan zai yi ta dukan shi, sai ya yi laushi ya miƙe kamar yadda yake buƙata. Fayasihu sayhatan, wannan bawa zai yi kururuwa, yasma'uha kullu shay'in, dukkan wani abu da Allah ya halitta yana jin wannan kururuwa, illa al-insan, sai dai dan adam shine baya ji. Walau sami'a al-insan la sayyik, da a ce dan adam zai ji wannan kuwa, to da take yake zai fadi ya mutu, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda zai ji irin wannan kuwa to take yake zai fadi ya mutu, ba zai ji ruwa ba. Thumma ba'da hadhihi al-fitna, malam yace sannan bayan wannan fitina, ma'ana wannan tambaya da za a ma bawa, imana imun, ko ya kasance ni'ima kenan kabarin nasa, wa imma azabu, ko kuma ya kasance azaba, ila an taquma al-qiyamatu al-kubra, har akai lokacin da babbar kiyama za ta tabbata. Domin in mumini ne an masa wannan tambaya ya bada amsa dacicciya, a lokacin nan waɗannan mala'iku za su faɗa masa, su masa murna, su masa albishir, su ce masa kai riƙe albishir da abin da zai biyo baya, ma'ana makomar kamar koma ce wadda take kyakkyawa. Sannan manzon Allah ya ce za a faɗa da kabarinsa iya ganinsa. A wata riwaya dama da hauni gaba da baya za a faɗa da kabarinsa kamu 70. Sannan manzon Allah ya ce kuma za a buɗa masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna, ya ci gaba da shakar ƙanshi da ni'ima har zuwa kiyama. Kyakkyawan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya za a suranta shi, a kamanta masa mutum kyakkyawa wanda yake mai daɗin ƙanshi, zai ringa ɗebe masa kewa ya ringa taya shi hira har zuwa kiyama ta tashi. Shi ne malam ya ce imma ni'ima, ko ya kasance kenan ni'ima, wa imma azabun, ko kuma ya kasance azaba kenan, in kafiri ne ko munafiki. A lokacin nan bayan an masa wannan tambaya za a kuntata kabarinsa, manzon Allah ya ce sai ya kai wato hakarkarin shi ya saba, hatta takhtalifa adlahu, manzon Allah ya ce sai kashin hakarkarin shi ya saba saboda matsewar kabari. In metur 1000 za ku gina masa kabari, in dai bai bada wannan amsa to Allah zai kuntata wannan kabari, wato sai ya hatta da hakarkarin shi sai ya saba. a lokacin da manzon Allah yace za a buda masa rami daga cikin ramuka na wuta ya ringa shakar guba ta wuta wato da zafinta har zuwa kiyama. Mummunan aikin sa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji ta'ala zai suranta shi ya koma wato mutum wanda yake maimuni, wanda yake komai muni, mai bakar fuska, mai jan ido, ga doyi, sannan ya ringa tsine masa albarka, shi ma yana da antar shi har kiyama ta tabbata wal iyazu billah. Shine yace ila anta qumul qiyamatul kubra, har akai lokacin da babbar kiyama za ta tabbata, domin akwai alqiyamatus sughra sannan akwai alqiyamatul kubra. Alqiyamatus sughra ita ce take kebanta da kowane bawa, domin duk wanda ya riga ya mutu to kiyamar sa ta tabbata. Man mata faqad qamat kiyamatu, biyasa saboda kasancewar tun daga wannan lokaci zai fara ganin sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa. Hausawa muke cewa alkhamis mai kyau tun daga larabar ta ake ganewa, da zaran mutum ya mutu an shigar da shi kabari to zai gane menene abin da zai biyo baya. Dan haka Usman Allah ya kara masa yadda wata rana ya halarci wata jana'iza, Usman sai ya tsaya a bakin kabari ya ringa kuka ya ringa zubar da hawaye. Sahabban da suke tare da shi suka ce ya Usman kukan me kake, sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji yana faɗa yana cewa shi kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira, in ma ya zama dausayi daga cikin dausayi na aljanna ko ya zama turami daga cikin ramuka na wuta. Shi ne malam sai yace in kiyama babba ta tabbata fatu'adul arwahu ila al-ajsad, a lokacin nan za a dawo da rayuka zuwa gangan jiki, kowa za a dawo da ransa zuwa gangan jikinsa. Nan ne muka tsaya a darasi da ya gabata, wanda kuma dawo da rayuka zuwa gangan jiki abu ne wanda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani, haka nan manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza nufika fi suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, idan aka yi busa a cikin kabo za ka ga wato bayi suna kwararowa daga cikin kaburra, kowa yana fitowa. Idan aka yi wannan busa gaba daya duk wanda ya mutu tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta gaba daya za a tashi, farkon wanda zai dago kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda ya faɗa a hadisi sahihi yake cewa wa ana awwalu man yashqu anhul qabr, ni ne farkon wanda kabari zai dare ya dago kai idan an yi busa ta tashi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa taqumu al-qiyamatu allati akhbara Allahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ajma'a 'alayha al-muslimun fa yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin kufatan uratan ghurla وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن بها فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى fayaqifuna alaiha wa yaqiruna biha wa yujzauna biha. Malam Allah ya ji kansa ke fada bayan gabar da yace fatu'adul arwahu ila al-ajsad, sannan wato idan kiyama ta yi kenan za a dawo da rayukan jama'a zuwa gangan jikinsu. A lokacin nan wata kumul kiyamatu lati akbar Allahu biha fi kitabihi wa ala lisan rasulihi wa ajma'a alaiha al-muslimin, kiyama wadda Allah ya bada labari game da ita fi kitabihi a cikin alquraninsa, wa ala lisan rasulihi haka nan wadda ya bada labari akan harshen manzansa, wa ajma'a alaiha al-muslimun wanda musulmi suka yi ijma'i akan ta babu sabani cewa al-kiyama tabbas ce. Malam yace za ta tabbata. Fa yaqumu an-nasu min quburihim li rabbil alamin, wato a lokacin nan jama'a gaba daya za su tashi su tsaya daga cikin kaburansu, suna masu furgici, suna masu kaskantar da kai ga rabbil alamin, ga ubangijin halittu gaba daya. Da zaran an yi wannan busa jama'a za su tashi, duk wata rai wadda ta mutu tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta, to take yanke da zaran an yi wannan busa gaba daya jama'a za su tashi su tsaya. Ita wannan busa ta al-kiyama, malamai sun yi sabani game da adadinta. Wasu malamai suna ganin cewa busa uku ce za a yi, tare da cewa mafi yawan malamai suna ganin wannan busa ta takaita busa biyu ce kadai za a yi. Wanda suka tafi akan cewa busa uku za a yi, busa ta farko ita ce busar da za a yi jama'a gaba ɗaya za su firgita, kowa ya fita daga cikin hayyacinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhiri. Ubangiji ta'ala yake cewa ba su labari game da yinin da za a yi busa a cikin kabo, dukkan halittun da suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai gaba ɗayan su za su firgita, su razana, su fita daga cikin hayyacinsu, sai dai wanda Allah ya so su kaɗai ne za su amintu. Wa kullun atawhu dakhiri, gaba ɗayan halittu a rannan za su zo ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala halin suna ƙasƙantattu. Duk wani wanda yake mai ɗagin kai a nan duniya, to a rannan babu ɗagin kai dan bai isa ba. Wannan aya ita ce malamai suka ce abinda take nunawa ashe akwai busa ta farko da za a yi wanda dukkan halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya za su furgita, tunda Allah ya ce fafazi a man fis samawati wa man fil ardi, duk waɗanda ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya za su furgita. Sannan suka ce bayan haka kuma za a yi busa ta biyu, wanda wannan busa ta biyu da za a yi gaba ɗayan rayukan da suka rage a duran ƙasa a lokacin nan take yanke za su mutu. An gane ku? Sannan a yi busa ta uku. Busa ta uku idan an yi to gaba ɗayan waɗanda suke matacci gaba ɗaya kowa zai daga kai, kowa ranshi zai dawo zuwa jikinsa. Dalili akan wannan busa guda biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul Zumar. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. Ubangiji ta'ala yace a wannan yini na alkiyama za a yi busa wato a cikin kabo, idan aka yi wannan busa fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi, duk halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba daya za su mutu. Shine yace fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, sannan sai yace kuma nufika fihi ukhra, sannan za a yi wata busa ta musamman fa idahum qiyamu yanzurun, idan an yi wannan busa sai ga maka dukkan halittu sun yi tsaitsaye suna kallon ina za a yi da su, kowa ya kura ido ya kura dibi ba wanda yake kimtawa. An gane ku? shine ubangiji ta'ala yake cewa fata walla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur nukur khusha an absarukum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir mu'ina ila da'a yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir. Dan haka waɗannan su ne ayoyin da wasu malamai suka kafa hujja akan cewa busa uku ce za a yi, illa kasancewar abin da ya fi rinjaye busa biyu ce za a yi. Busa ta farko in an yi jama'a za su firgita kuma take yanke su mutu. An gane ku kenan. Waccan aya ta cikin suratul Naml na cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa faza man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhiri, sai ka hada ta da wa nufika fi suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Kenan take yanke in an yi busar jama'a za su razana su firgita kuma take yanke sai su mutu. Wannan firgici zai kai su zuwa ga mutuwa, saboda tsoro. In yayi tsoro mutum yakan fada take yanke mutu. Wannan busa in an yi ta take yanke duk halittun da suka rage waɗanda suke raye a bayan ƙasa take yanke za su mutu. Sannan kuma in an yi busar ta biyu take yanke dukkan bayi za su tashi suna raye. Wanda ita wannan busa da za a yi, Ubangiji ta'ala ya keɓanci wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa shi ne zai yi wannan busa. Wannan busa kuma za a yi ta ne a cikin ƙaho, shi ne asur, ko kuma ka kiraye shi annaqur, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa idza nuqira fi annaqur. Annaqur shi ne asur, ƙaho kenan. Wanda girman wannan ƙaho Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san gulgudansa. Kuma shi wannan mala'ika da Allah ya wakilta game da busa ƙahon, tuntuni ya kafa bakin ƙahon a bakinsa yana jiran bashi izinin busawa ya busa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa a hadisi sahihi, yake cewa kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna yantazihu al-ibna. Manzon Allah yace yaya za a yi na ji daɗi da rayuwar duniya na saki na ringa walwala, alhali mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa ƙaho tuntuni ya kafa bakin ƙahon a bakinsa yana jiran izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa ya busa ya busa, kowa ya tashi daga aiki. To don haka wannan mala'ika da zai busa wannan ƙaho shi ne Israfil alaihi salam, kamar yadda shi ma sunan shi ya tabbata a cikin sunna. Shine nan kenan malam yace fa yaqumun nasu, idan an yi wannan busa wato gaba ɗayan jama'a sai su tashi su tsaitsaya min kuburihim daga cikin kaburansu, kamar yadda Allah yace fa idzahum min al-ajdafi ila rabbihim yansilu, ko kuma kamar yadda yace fa idzahum qiyamun yanzurun, shine yace li rabbil alamin ay khashiina khabiina li rabbil alamin, suna masu firgita, suna masu tsoro, suna masu razana, suna masu kaskanta kai ga Ubangijin halittu. Shine can cikin suratul mudaffifin, ko mu ce suratul tadfifin, Ubangiji ta'ala ke faɗa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, yinin alkiyama wato yini ne wanda jama'a sukan tashi su tsaitsaya suna masu kaskanta kai ga Ubangijin halittu. Hadithi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Ibn Umar Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, yinin alkiyama yini ne wanda jama'a sukan tashi su tsaitsaya suna masu kaskanta kai ga Ubangijin halittu. Manzon Allah ya ce yaqumun nasu, jama'a gaba ɗaya za su tashi su tsaya hatta ya geba a haduhun fi rashi ila nisfi uzni, manzon Allah ya ce sai ya kai wani wato ya haɗe a ci gaba ɗaya a ci ya nime a cikin jikinsa, wani kuma sai ya kawo masa wato nan rabin kunnen shi kenan, jibi gaba ɗaya sai ya kawo ma wani nan daidai kunne, shi ne kenan zai masa lissafi. To shi ne malam sai ya ce kufatan, a lokacin da bayi za su tashi ne hufatan, wato ba su da takalma. Lafazin hufa jam'i ne na hafin, in aka ce hafin wato huwa man laysa alayhi na'lun wala khuf, mutumin da bashi da takalmi ko khuffi aka jama'a za su tashi, kowa babu takalmi uratan kuma gaba daya suna raitattu ba wanda yake da tufa. Lafazin ura jami'i ne na arin, arin raitacce wanda bashi da tufafi, an gane ku, kowa haka zai tashi. Farkon wanda za a tufatar da shi shine Annabi Ibrahim alayhi salam, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku, farkon wanda za a tufatar da shi shine Annabi Ibrahim alayhi salam, amma kowa a tsiraice zai tashi. Kenan maganar wanda zai zo da alkyabba mai aljihu 70,000, wato yayi ne wai ya nashi ya nashi, mabiya da rikarsa ya kai ya zazzage su a aljanna, wai sauran jama'a su suna nan tsaitsaye wajen hisabi ba su san ba yanda za a yi da su. Wannan magana ce wadda mai hankali ko mun kankantarsa bai kamata ba a ce ya waiwayi zuwa gare ta. Wanda gaba ɗayan annabawan Allah da manzanni da sauransu kowa zai tashi a tsirici, Annabi Ibrahim alayhi salam shi kadai ne farkon wanda za a tufatar da shi, shi ma a tsirici zai tashi, amma shi ne farkon wanda za a sanya masa tufafi. Shi ne sifa ta uku, malam ya ce gurula, kuma za su tashi wato ba tare da suna da sallatu ba, kamar yadda aka ma mutum sallatu a nan duniya, to zai tashi haka nan loba babu sallatu tare da shi, kowa haka zai tashi. Shi ne a hadisi sahihi na cikin Bukhari da Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutuba akan mimbarinsa yana cewa innakum mulaqu rabbikum kufatan quratan gurula, ku san da cewa za ku haɗu da Ubangijinku a ranar kiyama, ba ku da takalma, kuna zuraitattu, babu tufafi, gurla kuma ba ku da sallatu. To a lokacin da Aisha Allah ya kara mata yadda, an gane ku, a wata riwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kara cewa ya dada da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce innakum mulaqu rabbikum qura'an quratan gurula, a wata riwaya sai ya ce ya ayyuhan nasu innakum mahshuruna ila Allah qufatan quratan gurula, sai ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ile. Manzon Allah ya karanta wannan aya da Ubangiji ta'ala ya ce kama bada'ana awwala khalqin, kamar yadda muka faru farkon halitta, kowa haka ya zo duniya babu tufafi tare da shi, babu sallatu, babu takalmi, to haka mutum zai tashi a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce kama bada'ana awwala khalqin, kamar yadda muka faru farkon halitta nu'idu, haka za mu dawo da kowa. Wa'adan alaina alkawali ne da muka alkawalta ma kanmu, inna kunna fa'ilin, Ubangiji ta'ala ya ce lalle kuma mu mun kasance masu aikata duk abinda muka yi alkawari ba mu sabawa. To shi ne Aisha Allah ya kara mata yadda abun sai ya daure mata kai ya girmama, sai ta ce ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ba'dha yanzuru ba'dhum ila ba'd, ta ce ya Rasulullah maza da mata gaba daya za a tada su kuma junansu yana kallon juna, kowa a tsirici. Maza Allah sai ya ce ya Aisha al'amru ashaddu min an yahummahum zalik, lamarin ya wuce wani ya tsaya ma yana kallon wani, maganar ka waiwaya ma kana kallon wani bata taso bane, kullu mur'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, kowa lamarin da ke gabansa wato ya wadatar da shi, domin in an tada mutane a furgice za su tashi, kowa ya daga ido yana kallo, amma ba maganar kyautawa, maganar kyautawa ma bata taso ba. Shi ne malam sai ya ce wata dumumin humushinsu, a lokacin nan rana za ta kusanci jama'a, an gane ku, rana za ta kusanci jama'a tsakanin rana a yau da bayi, Allah kadai ya san iya gulgudan nisanta, amma shi a hashashin Bature wai a lissafinsa cewa tsakanin rana da duran kasa yanzu tafiyar wato wannan kilo miliyan 170 shi a iya hashashe shi, kuma ba mamaki har lohin yayi wani bincike ya rage ko kuma ya kara. Amma duk nisan da rana take tsakankanin ta da bayi a yau, to a ranar kiyama za a kusanto da ita. Kusantowar da za a mata kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kin cewa idza kana yawmul qiyamati udniyati shamsu min al-ibad hatta takuna qadra milin aw milay. Manzon Allah yake cewa idan ranar kiyama ta tabbata, manzon Allah yace za a kusanto da rana game da bayi. Manzon Allah yace sai ya zamanto kusacinta da su gwalgwadon mil daya ko kuma mil biyu. Marwaicin aka tambaye shi shin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da mil, yace Allahu a'lam. Miwa yana nihin mil rata wanda yake na tafiya. In aka ce mil, wato metr 1500 shine yake ba da mil guda, an gane kilo din da rabi kenan. Ko kuma ya zaman to mil, manzon Allah yana nihi da masayin kulli, domin muciya wanda ake sanya kulli sunan ta mil a larabci. Da aka tambaye shi me manzon Allah yake nihi da mil, sai ya ce Allahu a'lam. Tana yiwuwa manzon Allah yana nihi mil wanda yake rata na tafiya kenan metr 1500, ko kuma yana nihin da mil shine masayin kulli. To yanzu a lissahin Bature da yace tsakaninta da jama'a a yau kilometa miliyan 160, to kaddara cewa an rage an dawo da kilo daya, wannan kilo daya da rabi maimakon 160, kuma ga zafin da ake ji a yau. To shine yace wata dunu minhum shams, yace rana za ta kusanci jama'a. Wa yulzimuhum al-arab, wato jibi zai musu lizzami. Domin a hadisin sai manzon Allah yake cewa idan an kusanto da rana, rana za ta ringa kona jama'a. Fa yakununa fil araqi, manzon Allah yace za su kasance a wajen jibi ka kadari a amalihim, a cikin jibi wato gwalgwadon ayyukansu, gwalgwadon miyagun ayyuka da kai a nan duniya, gwalgwadon yanda jibi zai kama mutum a ranar kiyama. Manzon Allah yace minhum man ya'khudhu ila aqibaihi, daga cikin jama'a akwai wanda jibi zai kawo masa idan sau, an gane ku, zai kawo masa idan sau. Idan sau shine daidai inda aka sunnanta mana wato wankewa a cikin arwalla kenan. Idan sau kasusuwa waɗanda suke fitowa a gihin gwabri, to wani daidai nan jibi zai kawo masa. Manzon Allah sai ya ce wa minhum man ya'khudhu ila hiwai, daga cikin jama'a akwai wanda jibi zai kawo masa madaurin wando kenan, nan tsatso wani jibi zai kawo masa, sai ya haɗe kawaguwa, sai ya kawo mishi daidai wato madaurin wando tsatso kenan. Sai ya ce wa minhum man yuljimuhu al-arabu ijama, daga cikin jama'a akwai wanda jibi zai masa lizzami. Menene lizzami? Shine sai ya kawo nan daidai kunnen shi, nan kenan wajen baki gaba ɗaya sai jibi ya haɗe shi. Wannan jibi kamar yadda yake cikin wata riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah yake cewa wannan jibi zai yi nutso a cikin ƙasa, wato sai ya yi nutso kamu 70, zira'i 70. Idan ya yi nutso a cikin ƙasa kenan sai ya yi metr 35, bayan kuma gaba sama wani sai ya masa lissani, kowa gwargwadon aikin shi. To illa kasancewar akwai bayi waɗanda Allah ya musu alƙawari a wannan yini, wannan zafi na rana kusantowa da za a yi su ba zai shafe su ba, domin sun tashi da wata sifa, sun siffanta da wata sifa wanda Allah ya musu alƙawarin shigar da su ƙarƙashin inuwa ta al'arshin shi, domin a wannan yini babu inuwa face inuwa ta al'arshin shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule ya zana 7 a cikin hadisi sahihi, riwaya ta al-Imam Muslim, sab'atu yudhilluhum Allahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, tare da cewa wasu takaita ba akan 7 kin akwai hadisai daban waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na bayin da Allah ya musu alƙawarin shigar da su karkashin wannan inuwa a ranar kiyama, Allah ya sanya mu a cikin su. Shine yace wa yurjimuhum al-araqu, wato jibi zai musu dazai. Bayan haka malam yace wa tun sabul mawazin, wato za a girka al-mawazin, wato kayan awo ko kuma kace sikeli. An gane ko? Nan malam yayi jam'un sa yana cewa al-mawazin, kamar yanda ya zo a cikin nassi na al-Qur'ani na cewa faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sikelin wato ba ɗaya ba biyu bane, sikeli ne mai yawa, amma magana mafi inganci sikelin sikeli ne ɗaya. An gane ko? An yi jam'un shi domin girmamawa, abu ne wanda yake mai girma. Allah kadai ya san gurbadan wannan suke. Shine yace wa tun sabul mawazin, wato za a girka suke ne, wato zan fiha a amalul ibadi, a cikin wannan suke ne za a auna ayyukan bayi, kowa abin da ya aikata na alkhairi da sharri za a auna a cikin wannan suke ne. Faman thaqulat mawazinuhu, Ubangiji ta'ala yace duk wanda wato kayan awansa na lada yayi nauyi ya rinjayi zunubi, fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabo da gidan aljanna a wannan yini, waɗanda Allah zai tsiratar da su game da gidan wuta. Faman thaqulat mawazinuhu, ma'ana wanda kyawawan ayyukansa kenan suka yi nauyi suka rinjayi zunubinsa, Ubangiji ta'ala yace fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna a wannan yini. Sai yace wa man khaffat mawazinuhu, duk wanda wato kayan awansa na lada ya yi rashin nauyi. An gane ku? Domin sikelin yana da tafi biyu, tafi ɗaya a sanya lada, tafi ɗaya a sanya zunubi. In lada ya rinjayi zunubi ko da da ƙwaya ɗaya ne, to wannan makomar shi ita ce aljanna. Duk wanda kuma zunubin sa ya rinjayi lada koda da ƙwaya ɗaya ne, wal iyazu billahi, shine Ubangiji ta'ala yace fa ulaika allazina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu. An gane ko? A nan duniya fi jahannama khalidu, a cikin wutar jahannama kuma masu dawwama, wal iyazu billahi. Wannan kenan na nuna mana tsantsar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abinda bawa ya zo da shi na aiki, to za a girka sikeli a auna aikin a gabansa, domin ya tabbatar da cewa wannan yini ne na adalci, ba maganar zalunci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa naba'ul mawazin al-qisqa li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasib. Kamar yadda a can cikin suratul a'raf yake cewa wal waznu yawma idhinil haq, aw a wannan yini da za a yi aw ne wanda yake matabbacin gaskiya, aw ne wanda yake na adalci. To dangane da shi wannan aw da za a yi, wasu malamai sun tafi akan cewa duk ayyukan da bawa ya aikata na lada da na zunubi su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai suranta su, ya jassama su, a maida su wani gangan jiki, a zuba lada a tafin sikeli, sannan shi ma zunubin a zuba shi a cikin tafin sikelin guda. Dalilan da suka kafa hujja da su akan haka, wato irin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ash-shahid, manzon Allah yake cewa at-tuhuru shatrul iman, tsarki rabin imani ne, inda zaka raba imani kashi biyu, to tsarki ya bashi kashi guda. Sai yace walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadar alhamdulillahi na cika sikeli a ranar kiyama. Kaga wannan shine dalilin da malamai suka ce duk abin da mutum ya aikata na ayyuka na lada ubangiji subhanahu wata'ala zai suranta shi a maida shi wani gangan jiki a saka a cikin suke da haka hadisin dake cikin karshen sahihul bukhari fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi manzon Allah yake cewa kalimatani yace akwai wasu kalimomi guda biyu khafifatani ala lisan masu sauki akan harshe ba su da wuya sannan sai yake cewa habibatani ila rahman waɗanda suke kuma masu sunuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sai ya ce saqilatani fil mizan kuma masu nauyi a cikin suke ne manzo Allah sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalimomi guda biyu kalimomi ne masu nauyi a cikin suke nin bawa ranar kiyama wannan shine dalili na biyu da malamai suka ce duk abin da mutum ya aikata na maganganu da ayyuka na lada ko na zunubi shine Allah zai suranta a saka a cikin suke ne a auna haka kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in athqalu fi mizanil 'abdi min husnil khuluq aw kama qala babu wani abu wanda yafi nauyi a cikin suke din bawa a ranar kiyama sama da kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u sun fi komai nauyi a cikin suke din bawa a ranar kiyama don haka akan waɗannan dalilai da wasu kamar da sun kunshi ma'anar su malamai suka tafi akan cewa ayyukan da bawa ya aikata na lada da na zunubi sune za a auna tare da cewa wasu malamai suka ce a takaddun da bawa ya aikata ayyuka wanda mala'iku suka tabbatar a ciki wannan littafin shine za a auna an gane ku shine za a auna dalili akan haka shine hadisul bibaqa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ranar kiyama za a fito da bawa a tsida shi gaban Ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin nan shi wannan bawa za a baje masa littattafai na miyagun ayyukansa littafi 101 manzon Allah ya ce kowane littafi ɗaya iya ganinsa ne misali in daga nan ganinsa zai hangu muradi to shine iya tsawon littafin guda sai an baje masa littafi 101 dukkan abin da yake cikin littattafan miyagun ayyukansa ne da mala'iku suka rubuta suka tabbatar da shi a lokacin nan wannan bawa hankalinsa zai tashi ya firgita ya rasa inda zai saka kansa Ubangiji ta'ala sai ya ce masa shin abinda ke cikin waɗannan littattafai ko kana da hangarin da zaka bada mala'iku na sun zalunce ka sun rubuta maka laifin da ba naka ba sai ya ce a'a ya Ubangiji na duk abin da yake cikin waɗannan littattafai aiki na ne na tabbatar da ni na aikata Ubangiji ta'ala sai ya ce masa to kana da wani hanzari da zaka bada sai ya ce ya Ubangiji na bani da wani hanzari Ubangiji ta'ala sai ya ce masa to kwantar da hankalinka wannan yini yini ne na adalci ba za a zalunce ka ba kamar yanda aka saba zaluntar ka a duniya a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya sanya a fito da wata ɗan kart abinda yake jikinta shine la ilaha illallah sai an ce masa tsaya ka gani sai ya ce ya Ubangiji na yaya za a yi wannan ɗan kart ta iya da wannan littafi 101 Ubangiji ta'ala sai ya ce masa kwantar da hankalinka wannan yini yini ne na adalci ba za a zalunce ka ba manzon Allah ya ce waɗannan littafi 101 sai a dora su a kan tafin suke ne sannan wannan ilkart wadda la ilaha illallah take cikinta manzon Allah ya ce za a dora ta a kan tafin suke ne guda ana dora ta gaba ɗaya sai ta yi ƙasa ta yi nauyi waɗannan littafi 101 gaba ɗaya sai su dabu a kan shi aljanna shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna babu wani abu wanda zai rinjaye sunan Allah kalima ta la ilaha illallah kalima ce wadda ta fi komai girma a wajen Allah ashahid kaga ana aidin tafi ne aka auna littafi littattafan sa ne na miyagun ayyuka aka auna da kuma littafin sa wanda yake na aikin lada shine kalima ta la ilaha illallah. To dan haka wasu malamai suka ce littattafan aiki na bawa su ne za a auna a ranar kiyama, wanda hadisin kuma hadisi ne ingantacce. Wasu malamai suka ce a'a, shi mai aikin shi ne za a dora a kan sikelin a auna, bawan shi da kanshi ne za a dora a kan sikelin a auna. Dalili a kan haka shi ne hadisin da wata rana Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ya hau kan itaciyar aswaki, iska sai ta ringa rauda wannan itaciya ta aswaki. Izar ko mu ce gyauto na Abdullahi ɗan Mas'ud sai ya ɗan janye. Sahabbai sai suka ga kwabrinsa kwabri ne wanda yake siri-siri, sai suke masa dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna masa dariya saboda yana da kankanin kwabri. Manzo Allah ya ce wallahi wannan kwabri na Abdullahi ɗan Mas'ud ya fi dutsen Uhud nauyi a cikin suke ne a ranar kiyama. Hadisi ne ingantacce. Malamai suka ce wannan yana nuna kenan bawa shi ne za a dora a kan sikelin a auna a ranar kiyama. Haka kuma hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yu'ta yawmal qiyamati birrajulis samin fala yuzinu inda Allahi shanaha ba'udha. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مزعل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى أران القيامة زا أزود متن قوششي ميكبا أدورا شكن سكيلي أعونا أما بزي ينوي ببكين سوروا ببكين سوروا ما يفيش نوي. Manzo Allah sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. A ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya ce ba za mu tabbatar musu da wani nauyi a cikin su ke ji, ko an dora su ba za su yi nauyi ba. Tunda gaya mutum ne kiba-kiba wanda yake koshashe a nan duniya, za a zo da shi ranar kiyama a dora shi a kan su ke ji a auna, amma ba zai kai fufukin sauro na nauyi. Da haka Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa, sai yake cewa dukkan waɗannan maganganu ai za a iya hada su, an gane ku. Dan haka yace to ai awon na ranar kiyama kala-kala ne. Akwai lokacin da littafin bawon shi ne za a auna, wani lokaci bawon shi da kanshi ne za a auna, wani lokaci kuma ayyuka ne za a suranta a auna, an gane ku. Kenan duka wannan kana iya gangama su awon kenan da za a yi a ranar kiyama. Awa awu ne wanda yake kala-kala, wani lokaci a auna da tattafan aiki na bawa, wani lokaci shi kanshi bawon shi ne za a auna, wani lokaci ayyukan da ya aikata na lada da zunubi, maganganu da ayyuka su ne za a suranta su, a maida su gangan jiki a saka a cikin sikeli a auna. Shine malam sai ya ce bayan an yi awo sai ya ce watun sharud dawawin, sannan wato kuma sai a watsa takaddu. Dawawin jam'i ne na diwan, in aka ce diwan wato shine littafin aiki kenan. Shine malam ya ce wahiya sahaiful a'mal, su ne takaddu waɗanda aka rubuce ayyukan bayi. Watun sharud dawawin, malam ya ce a lokacin nan sai a watsa kenan da tattafai, kowa littafin sa kenan zai je hannunsa. Sai ya ce wahiya sahaiful a'mal, wato su ne takaddu na ayyukan bayi wanda mala'iku suka rubuce gaba ɗayan abin da suka aikata. Lafazin sahaif jam'i ne na sahifa, in aka ce sahifa takadda da ake rubuta abubuwa a kanta. Fa akhidhul kitabahu bi yamini, daga cikin bayi akwai wanda zai karbi littafin sa a hannun dama, Allah ya sanya mu a cikin su. Wanda aka bashi littafin sa a hannun dama zai ringa farin ciki, yana murna, ya ringa fada ga jama'a sa, ya ringa cewa ku karbi littafi na ku karanta, kamar yadda Allah yake fada mana a cikin suratul haqa. Ubangiji ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya فهو في إيشة الرادية في جنة عادية قطوفها دانية kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ko kuma can da yace fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. To shine anan yace fa akhidhun kitabahu bi yamini, daga cikin jama'a akwai wanda zai karbi littafin sa a hannun dama, duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama to wannan makomar shi ita ce aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su. Wa akhidhun kitabahu bi shimali, akwai wanda kuma za a bashi littafin sa wato a hannun hagu, wali ya zibillahi, duk wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu to makoma ta munana ita ce wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakanati laqadiya ma agna anni maliya halaka anni sulqaniya kuzuhu fagullu thumma jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim har yanzuwa karshe. Shine malam sai yace aw min wara'i bahri, ko kuma a bashi ta bayan bayan shi. Kina anan kamar malam ya kasa abun kashi uku, wani a bashi a hannun dama, wani a bashi a hannun hagu, wani ko bayan bayan shi sai an murdo hannun sannan a bashi. Malamai suka ce biyu ne, ɗaya a bashi a hannun dama, wani kuma in wanda za a bashi a hannun hagu to hannun hagu sai an murde shi, an maido shi bayan shi sannan a miƙa mishi. Shine Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara'a bahri fa sawfa yadu suhura wa yasla sa'ira. Shine ya ce kama qala subhanahu wa ta'ala, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulki, dukkan mutum Ubangiji ta'ala ya ce kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi ulki, mun lazanta masa ta'irahu wato littafin ayyukansa fi ulki a cikin wuyansa. Ta'ira abinda ake nihi da ta'ir anan ma'ana duk abinda ya aikata kenan, ma fara anhu min a'malihi khairan aw sharran, duk abinda mutum ya aikata na alkhairi da na sharri kenan shine za a sanya a cikin littafin sa a nade, sannan a lazanta masa a rataya masa a wuya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa kullu insanin, kowane dan adam alzamnahu ta'irahu fi ulki, a nan nan Ubangiji ta'ala ya ce mun lazanta masa ta'irahu kenan ayyukansa, ma'ana littafin sa wanda ya aikata ayyuka na alkhairi da na sharri fi ulki a wuyansa. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba, a ranar kiyama za mu fito masa da wani littafi na musamman, yalqahu manshura, wato zai hadu da wannan littafi manshuran wato abude, an gane ko manshuran ai maftuhan, da zaran an bashi littafin gashi littafin abude, an gane ko maganar yayi famar budewa ma bata taso ba, abude za a bashi littafin, abinda ya rage sai karantawa, kuma za a ce masa ikra'a kitabaka, karanta littafin ka da kanka, an gane ko koda baka iya karatu ba a nan duniya to kowa zai iya karatu a ranar kiyama, koda cewa mutum ummi ne baya iya rubutawa balantana karantawa, to idan aka tuwayi gari kiyama littafin aiki bawa shi da kanshi zai karanta ma, shi da kanshi zai karanta ma kansa, baya bukatar wani ya karanta masa, za a ce masa ikra'a kitabaka, karanta littafin ka da kanka, kafabi nafsika al-yawma alayka hasiba, kai da kanka ka isa ka zame ma kanka mai lissafi a wannan yini, zaka iya ma kanka kididdiga ka san menene makomarka. Walillahi al-masalul a'la, kaddara cewa yanzu yau in aka yi jarrabawa, kowace jarrabawa da za a yi takarda ta tambayoyi, kowace tambaya akan sanya tambaya kaza tana da daraja kaza, tambaya kaza tana da daraja kaza, misali ga adadin mawadikin kenan maciyar din da zaka yi jarrabawa a kansu, wannan tana kan daraja 40, wannan tana kan daraja 80, wannan daraja 60, wannan daraja 20, to duk tambayoyin da malami zai dora, kowace tambaya zai dora, tambaya ta farko tana da daraja 5, tambaya ta biyu tana da daraja 2, tambaya ta uku tana da daraja 3, in an hada 10, wannan tambaya ta hudu ita kadai tana da daraja 10 a wannan kenan madda wadda take da daraja 20 to anan sai ka amsa tambaya ta karshe a wannan ta karshe da ka san ka amsa kana da yakini tun anan zaka ma kanka lissafi kana da daraja 10 in ma baka amsa sauran ba to haka ita ma wata madda iya abinda ka amsa zaka iya ma kanka lissafi zaka ga kafin sakamako ya fito mutum yayi hashashen cewa wannan jaraba ya ci ko kuma ya fada a cikin ta to haka a ranar kiyama in an baka littafin ka zaka karanta littafin kai da kanka zaka ma kanka ki diddiga ka san menene makomar ka shine anan yace ka babi nafsika al-yawma alayka hasiba ubangiji ta'ala yace kai da kanka ka isa ka zame ma kanka mai lissafi a wannan yini ba sai wani ya lissafa maka ba manzon Allah ne malam yake cewa wayuhasibu Allahu al-khalaika ubangiji ta'ala zai ma bayi hisabi a wannan lokaci kenan bayan ka lissafa da kanka kuma a zo a sake lissafa maka bayan an yi wannan hisabi wa yakhlu bi abdihi al-mu'min ubangiji ta'ala sai ya kadaita da bawan sa mu'mini duk wani mu'mini ubangiji ta'ala sai ya kebance daga shi sai Allah ya saki shamaki sutura daga kai sai shi babu wani ubangiji ta'ala fa yuqarriruhu bi dhunubi sai ya tabbatar ma bawan sa mu'mini game da laifukansa ubangiji ta'ala ya ce ma bawan sa shin ka san da cewa ka aikata kaza na laifi a lokaci kaza kana tana da cewa lokaci kaza kai kaza a lokacin nan bawa ya tabbatar ya ce ya ubangiji na kwarai na san na aikata kaza a lokaci kaza na aikata kaza a lokaci kaza kuma duka ayyuka ne waɗanda ba su dace ba a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya ce kwantar da hankalinka ya bawa na kamar yanda na rufa maka asiri a duniya baka kunyata ba to a yau ma ba wanda zai gani ce kana gafarta maka duk abin da ka aikata haka bayan an yi hisabi kowa ya lissafa kowa ya san iya abin da ya aikata sannan ubangiji ta'ala zai kebance da bayan sa mu'mine ya ringa ganawa da su dai bayan daya daga kai sai shi wannan yana nuna mana fadla ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa game da bayan sa mu'mine sai an yi lissafin gaya kana gani ka hallaka ba za ka sha ba ubangiji ta'ala sai ya kebance da kai ya ce kai kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka tabbatar da cewa kai kuma take yake ce ya yafi shine malam yace kama wasafa zalika fil kitabi was sunna kamar yanda ubangiji ta'ala ya siffanta a cikin alqur'ani kuma kamar yanda manzon sa ya fada a cikin sunna sai yace wa ammal kuffaru sanadin su kafirai fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atu ba a musu lissafi lissafin wanda za a auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa fa innahu la hisaba lahum domin lamarin su kafirai babu hisabi gare su to menene za a lissafa menene za a auna duk abinda suka aikata na ayyuka na lada tuntuna a duniya Allah ya biya su in aka wayi gari kiyama banda miyagun ayyuka ba su da komai a wajen Allah duk wani aiki kyakkyawa da suka aikata ayyuka na lada tun a duniya Allah ya biya su kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yabshahu mawjun min fawqihi sahab ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أيكن wanda ya kafirce ma ubangiji a nan duniya Allah ya sanya misalin kamar kawalweniya ce a kasar haku idan aka ce kawalweniya shine wanda ake cewa taukin aljanna mai tafiya a cikin sahara a lokacin rani zai hango tauki a gaban sa sai ya je sai ya tarar da cewa hako ne ba komai bane haka misali in kana tafiya a lokacin rani kan kwanta zaka rin hango tauki a gaban ka sai ka zo ka tarar da cewa babu komai to haka duk aikin da kafiri yake aikatawa a nan duniya na kwarai tamkar kawalwiniya ce shi yana tsammanin cewa wannan aiki zai samu sakamakon shi a ranar kiyama to ba zai samu ba kamar yanda mai tsananin kishirwa in ya hango wannan tarki yana tsammanin ruwa ne ya zo ya sha da zaran ya zo sai ya iske hako ne babu komai shine ubangiji ta'ala yace yake cewa wajada Allah indahu fawafahu hisaba tuntuna Allah ya cika masa sakamakon ayyukansa na ƙwarai a nan duniya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahih muslim riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa ubangiji ta'ala baya zalunci dide da miska da zarra mu'mini in ya aikata aiki na ƙwarai a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala a farko Allah zai fara sakauta masa sannan kuma in kiyama ta yi Allah ya cika masa sakamakon sa sai yake cewa amma kafiri in ya aikata kikkiawan aiki a nan duniya fayuqa amu bi hasanati ma amila bi hadillahi fi dunya duk abin da ya aikata na kyawawan ayyuka Allah sai ya ciyar da shi a nan duniya a ƙara buɗa masa ƙofofin samu a ƙara masa lafiya a cika masa sakamakon abin da ya aikata tun daga nan duniya manzo Allah yace hatta idza afda ila al-akhirah lokacin da ya isa zuwa lahira manzo Allah yace lam takullahu hasanatu yujza biha dide da kikkiawan aiki daya ba zai samu wani za a sakauta masa da shi tuntuna Allah ya biya shi tun a duniya dan haka Allah yace wa qadimna ila ma amilu min amali fa sha'alnahu haba'an mansura mun gabato zuwa duk abinda suka aikata na aiki mun maida aikin su ya zamanto tamkar kura wadda take abin shekewa to dan haka shine malam yace wa ammal kuffaru sanadin su kafirai fala yuhasabuna ba za a musu hisabi muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atu irin hisabin wanda ake auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa wanda za a zo a auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa to wannan shi fa da dama-dama saboda in an auna lada zunubi yarin yayi lada to za a kai shi wuta mai yiwuwa in an kai shi wuta ba zai dawwama ba bakin gwalgwadon laifukansa ne zai zauna a cikin wuta sannan a ƙarshe a fitar da shi a kai shi aljanna to shi kwa kafiri gaba ɗaya in an wayi gari kiyama dide da misqala zarra ba shi da aikin lada to awu me za a masa shine malam yace fala yuhasabuna ba za a musu hisabi muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atu irin hisabin wanda ake auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa yace fa innahu domin lamarin su kafirai la hisaba lahum ma'ana babu hisabi gare su da zaran an wayi gari kiyama kawai wuta za a tura su walakin malam yace amma kafin haka to addu'a amaluhum za a kiddiddiga ayyukansu a lissafa musu ayyuka ɗaya bayan ɗaya fatuhsa a kiddiddige fa yaqifuna alaiha suka cewa ayyukansu ne su suka aikata wa yuqiruna biha su tabbatar da cewa kwarai su suka yi wa yujzauna biha sannan a sakauta musu da iya abinda suka cancanta da sakamako wannan cikar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala shi kanshi kafirin sai an lissafa masa an kiddiga masa amma lissafin da za a masa ba lissafin wanda za a dora akan sikedi bane a auna masa a za a masa kiddiga a lissafa masa ya tabbatar da cewa shi yayi sannan kuma a sakamako ya biyo baya nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda za mu faɗa muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك